بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان ومتى قوم قوتر رمضان shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 11 ga watan hudu shekara ta 2022 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa idan ba a manta ba ajiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 5 ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'th fa inna khalaqnakum zamu tashi aya ta 6 insha Allah ta'ala نعم الله مدوكين سركيتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
نعم ألا مدوكين سركيتي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah madaukakin sarki bayan ya gama kawo mana misalai guda biyu da muka ambata jiya wajen tabbatar da tashin alkiyama ko kuma tashin mutane bayan sun mutu inda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'th ya ku mutane idan kun kasance kuna cikin shakka da kokonto game da abin da ya shafi lamari na tashi bayan an mutu sai Allah madaukakin sarki ya ce fa inna khalaqnakum min turabin hakika mu muka halice ku daga ƙasa daga dugon mani daga gudan jini daga tsoka halittaciya da wata ba halittaciya ba dan mu yi muku bayani daga nan Allah madaukakin sarki ya kawo misali na biyu shine misalin rayar da ƙasa da ruwan sama bayan ta mutu lokacin da ƙasa ta kekashe ta bushe sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwan sa idan ruwa ya sauka sai ƙasan nan a ta motsa ta kumbura shuka ta fito daga cikin ta sai ya kasance yanayin ƙasar ya canza ta canza daga bushewa ta kuma rayayya ana nan kuma wata rana sai Allah madaukakin sarki ya sanya ta ƙara mutuwa ta kuma yanayin ta nada to waɗannan misalai guda biyu Allah madaukakin sarki ya kawo mana su ne don ya tabbatar da tashin mutane bayan sun mutu to da Allah madaukakin sarki ya kawo mana waɗannan misali sai ya ce zalika wannan ismul ishara din ya'udu ila almusammayat yana kuma zuwa ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ambata a baya ma'ana rayar da matacce ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya buga mana misali na samar da mutum daga ƙasa daga dugon mani zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya kawwana dan adam daga gare su da kuma rayar da ƙasa bayan da ta bushe ta kekashe waɗannan abubuwan suna faruwa ne bi annallaha huwal haqq saboda kasancewar Allah madaukakin sarki shine al-haqq shine gaskiya wa annahu yuhil mauta kuma shine wanda yake raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai wa anna sa'ata la rayba fiha sannan kuma dan ya tabbatar mana haqiqa lokaci as-sa'a shine lokaci ne tashin al-qiyama la rayba fiha atiyatu la rayba fiha abne da zai zo ba shakka ko kokonto a cikin sa wa anna Allah yab'athu man fil qubur abna karshe shine tabbas haqiqa Allah madaukakin sarki zai tashi wanda suke cikin kaburbura lokacin da ya ga dama dan uwana masu albarka waɗannan abubuwa guda biyar Allah madaukakin sarki ya ambace su ne dan ya tabbatar mana da abubuwan da ya kawo a cikin ayoyin da suka gabata a baya abubuwa ne guda biyar Allah madaukakin sarki ya ambace su bayan ya bayyana kudurarsa wajen halitta yadda yake kawwana dan adam ɗaya bayan ɗaya zango bayan zango lokaci bayan lokaci marhala bayan marhala daga dugon mani dan adam ya koma jini ya koma tsoka daga tsoka Allah madaukakin sarki ya fitar da halitta da shakali irin dan adam yadda ake gani sannan Allah madaukakin sarki a ya rayar da ƙasa bayan ta riga ta mutu ta kekashe ta kasance fako to sai Allah madaukakin sarki ya kawo wasu abubuwa guda biyar yace hakan duk suna faruwa ne bi annallahu wal haqq saboda kasancewar Allah madaukakin sarki shine gaskiya al haqq a malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine as-sabitu alladhi la mira'a fihi shine tabbataccen da babu kokonto ko shakka a cikin sa ai huwa al-mawjud Allah madaukakin sarki shine tabbatar sa take a tabbace samuwar sa take a same babu wani dan adam da ya isa inkarin samuwar Allah madaukakin sarki sai dai da inadi ko taurin kai ko bujirewa amma ko da mutum wahayi bai zo masa ba ya san akwai Allah madaukakin sarki kamar yadda koda mushrikai da suke bautar gumaka sun tabbatar akwai Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su wane ne ya samar da samai da ƙasa za su ce waye za su ce Allah madaukakin sarki amma tare da haka suna bautawa wani Allah sun san akwai wanda ya samar da su akwai wanda ya halicce su akwai wanda yake raya su akwai wanda yake azurta su akwai wanda yake ba su akwai wanda yake hana su shine wa shine Allah madaukakin sarki to shine al-haqq ma'ana gaskiya kenan Allah madaukakin sarki shi kadai ne yake gaskiya komai kuma nasa gaskiya dukkanin bayinsa za a samu wani bangaren al'amarin su shine yake gaskiya wani bangare kuma akwai kishiyar gaskiya amma Allah madaukakin sarki shine komai nasa gaskiya ne komai nasa gaskiya ne shi sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar yace zalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil hakan ya faru dan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi Allah madaukakin sarki shi shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi amma abinda mushrikai suke kira wanda ba Allah ba huwal batil shine ƙarya shine shirme shine abinda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya bambance shi shine al haqq duk wanda mushrikai suke kira wanda ba shi ba shine al-batil shi sai ya tabbata a cikin addu'ar da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a cikin sallolin sa na dare yakan ce a Allah madaukakin sarki shi shine gaskiya alƙawarin sa gaskiya ne haduwa da shi gaskiya ne wutar sa gaskiya ce aljanna sa gaskiya ce duk komai na Allah madaukakin sarki gaskiya ne ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق الله مدوكين سركي النبي كيرا دا امتي تسار تبت ا غريشي كاو وس ابووا دا داما وندا يكي نونا كوماي نا الله مدوكين سركي غاسكيا ني انباون الله غاسكيا ني دك ابن دا يكي دا علاقا دا الله مدوكين سركي غاسكيا ني هكانن باب وان دا يفا الله مدوكين سركي غاسكيار ماغانا كما يدا باب وان دا يفا الله مدوكين سركي غاسكيار القوري دا غاسكاتاشي saboda haka komai da ya shafi Allah madaukakin sarki wannan suna na al-haqq ya cancanta a kirawo Allah madaukakin sarki da shi to Allah madaukakin sarki yana kawwanar da mutum ne daga babu ya samar da shi daga babu, sannan bayan ya mutu kuma ya ƙara samar da shi, ya ƙara tashin sa. Allah madaukakin sarki yana yin wadannan abubuwa ne saboda shine al-haqq, shine gaskiya. Nabiyu sai Allah madaukakin sarki ce wa annahu yuhyil mauta, sannan kuma shine yake rayar da matacce. Lokacin da mutum ya mutu, Allah madaukakin sarki yake samar da shi, yake ƙara dawo da shi, yake ƙara tabbatar da shi a halittarsa ta da. Dukkanin wanda ya rasu ko ya mutu ya koma ga Allah madaukakin sarki, lokaci yana nan zuwa da Allah madaukakin sarki kuma zai ƙara tayar da shi. Wa annahu ala kulli shay'in qadir, abna uku kuma dan hakan ya ƙara tabbatar mana akan Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai da komai. Babu wani abu da yake fita daga ikon Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai. Sannan sai Allah madaukakin sarki ce wa anna sa'ata, haƙiƙa lokacin tashin alkiyama, atiyatul la raiba fiha, mai zuwa ne fa babu shakka ko kokwanto game da haka. Lallai lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara duniya za ta ƙare, daga lokacin da duniya ta ƙare kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai lokacin da zai tashi alkiyama, dan as-sa'atu ɗaya ne daga cikin sunayen tashin alkiyama. As-sa'atu ɗaya ne daga cikin sunaye da Allah madaukakin sarki ambaci tashin alkiyama da shi. Allah subhanahu wataala yakan ambaci tashin alkiyama da sunaye mabambanta juna. Wani lokaci ambace su da ambace ta da siffa, wani lokaci kuma ambace ta da suma da suna. Yakan kira ta da al-qari'a ko al-waqi'a ko al-zalzala ko azifatul azifa da sauran siffofi da Allah madaukakin sarki yake bawa su tashin alkiyama. To as-sa'a sunan tashin alkiyama ne. Allah madaukakin sarki ce wa anna sa'ata, lallai lokacin tashin alkiyama, atiyatun mai zuwa ne, fala raiba fiha, babu shakka ko kokwanto a cikin shi. Sai abu na ƙarshe, Allah madaukakin sarki ce wa anna Allah yab'athu man fil qubur, wa anna Allah yab'athu man fil qubur, Allah madaukakin sarki zai tashi wanda suke cikin kaburbura. Dukkanin wanda ya rasu ya mutu aka dauke shi aka je aka sa shi a cikin kabari, to zai zauna ne gwargwadon lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara shekarun da zai rayu a cikin kabari. Dan daman rayuwar kala uku ce, akwai rayuwa ta duniya ta zahiri kamar yadda muke yi yanzu, sannan akwai rayuwa ta barzakh. Ta barzakh lokacin da aka mutu amma ba a je lahira ba, to wannan ita ce rayuwar barzakh, wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athuna, bayan an mutu kuma akwai rayuwa ta barzakh da za a yi kafin Allah madaukakin sarki ya tashi kiyamarsa. To ita rayuwa ta barzakh ana yin ta ne ga wanda ya shiga kabari da kuma wanda bai shiga kabari ba. Abin nufi akwai wanda zai mutu shi gaba ɗaya naman jikinsa ma ba za a iya binciko shi ba, saboda ko yayi daga-daga, ko wuta ta cinye gaba ɗaya, ko namun daji sun cinye, ko ya mutu ma a can cikin daji babu wanda ya san inda yake. To kun ga mutumin da ya mutu a cikin daji wa ya san inda gawan shi take, balle a ɗauko a zo a sashi a cikin kabari, babu wanda ya sani. To amma abin da ake nufi da Allah zai tashi wanda suke cikin kabari, duk yadda mutum ya mutu zai rayu irin rayuwar da masu wanda suke cikin kabari za su yi. Ma'ana idan mutumin kirki ne, Allah madaukakin sarki zai kaddara masa zai samu abin da zai samu na alkhairi a cikin kabari kamar yadda shi ma wancan din zai samu. Idan ba mutumin kirki ba ne, duk irin azaba da uquba da suke zo mutumin da ke cikin kabari, shi ma ruhinsa wannan azaba da uquba za su je masa daga inda yake. To idan Allah madaukakin sarki ya kaddara tashi, to dukkanin su gaba ɗaya su tashi, da wanda ke cikin kabari, da wanda kurayi suka cinye, da wanda wuta ta cinye, da wanda ya mutu a cikin ruwa, da wanda ya mutu ta hanyar accident ko duk wata hanya da mutum yakan biya mutu, to dukkanin su haka Allah madaukakin sarki zai tattara su ya dawo da su kamar yadda suke kuma ya tashe su. Wannan dole sai ya faru. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur, waɗannan abubuwa guda biyar dukkaninsu Allah madaukakin sarki ya kawo mana su ne don ya mana bayani game da ikonsa da ƙudurarsa wajen tayar da matacce da dawo da shi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara yi musu hisabi gaba ɗaya. Sai Allah madaukakin sarki ya ce mai
waminan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir, ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
نعم الله ما أوكي سركيتي ومن الناس دقت كم متاني من يجادل في الله بغير علم. Akwai wanda yake jayayya a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki ba tare da ilimi ba wala hudan ba kuma tare da shari'a ba wala kitabin munirin ba kuma tare da wani littafi na wahayi dake haskaka masa ba. Allah madaukakin sarki yace saniya itifihi yana mai karkatar da wuyansa ko kafadarsa yana mai juyar da kafadarsa li yudilla an sabilillahi dan ya batar daga hanyar Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yace irin wannan lahu fi dunya khizyun yana da wulakanci da kaskanci a duniya wa nudhiquhu yawmal qiyamati sannan zamu dan dana masa ranar tashin alkiyama azabal hariq azaba ta kuna azaba ta wuta. Allah madaukakin sarki yace zalika bima qaddamat yadaka hakan ko ya faru ne sakamakon abinda hannanka hannayenka suka aikata hannayenka suka gabatar na mummunan aiki wa annallaha laysa bidhallamin lil'abid kuma lallai Allah madaukakin sarki ba mai zaluntar bawansa bane. Wannan ayar ko wadannan ayoyi da muka karanta kusan ci gaba ne na tun daga farkon surar da Allah madaukakin sarki ya fara mana bayani game da rabaraban mutane. Idan za mu iya tunawa ƴan uwa farkon abin da Allah madaukakin sarki ya bude surar da shi shine ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku lalle girgizar ranar tashin alkiyama abu ne da yake mai girma. To Allah madaukakin sarki ya kira duniya gaba daya da musulmin su da wanda ba musulmi ba duka Allah madaukakin sarki yace su ji tsoransa su kiyaye dokokinsa su masa biyayya. To daga nan sai Allah madaukakin sarki ya fara rarraba mana kashe-kashen mutane. Sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana na farko yace wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Daga cikin mutanen can da Allah ya kirawo yace su ji tsoransa su kiyaye dokokinsa. Lalle akwai lokacin da ke zuwa idan ba su yi wancan ba za su hadu da fushinsa bayan ahwal da musibu da bala da bala'i da suke jira sanar tashin alkiyama akwai abin da ke jiran su na azaba mai radadi. To sai Allah madaukakin sarki ya raba mana mutane yace daga cikin mutanen can da Allah ya kirawo akwai wanda ba su ji wancan kira na Allah madaukakin sarki ba shine na farko man yujadilu fillahi akwai wanda yake jayayya da Allah madaukakin sarki sannan wayattabi'u kulla shaytanin marid yake kuma biyayya ga dukkanin shedan wanda yake mai kangararre mai taurin kai. Wannan sune muka yi bayani a tafsirinmu na je muka yi bayani muka ce sune a wanda suke al-muqalliduna kenan masu bin shuwagabanni ido rufe wanda su duk abin da aka ce su yi kawai shi suke yi duk abin da aka ce musu da'a ne shi suke yi sawa'un abin daidai ne ba daidai ba ne su dai suna da wasu shugabanni ne kawai da suke dora su akan abin da suka ga dama sawa'un abin da suka ga dama din daidai ne ba daidai ba ne biyayya ga Allah madaukakin sarki ne saba wa Allah madaukakin sarki ne babu ruwansu su abinda suke jira kawai a ce musu kuyi si ku bari su bari. To irin waɗannan su ne Allah madaukakin sarki ya ce wa yattabi kulla shaytanin marid suna bin kowanne shaytanin da yake mai taurin kai sawa'un shaytanin da suke bi daga cikin mutane ne ko daga cikin aljinnu don akwai shayatinul insi kamar yadda kuma akwai shayatin aljin akwai shaytanu daga cikin mutane akwai shaytanu daga cikin aljinnu. To suna biyayya ga dukkanin wani shaytani kangarare suna dora su suna kautar da su daga hanyar Allah madaukakin sarki kashin mutane na farko kenan da Allah madaukakin sarki ya fara kasawa. To bayan ya gabatar da abin da muka gabatar a baya kuma sai ya tsallako wannan ayar da muka karanta yanzu subhanahu wataala sai ya kawo dangin mutane na biyu sai ya ce wa minan nasi daga cikin dai waɗancan mutanen da Allah ya bayanin su a farko cewa ku yi wa Allah da'a ku yi biyayya ku ji tsoron Allah lalle lokacin tashin alkiyama yana nan ga wanda bai bi Allah madaukakin sarki ba sai ce to har yanzu fa daga cikin mutane akwai wanda mai yujadilu fillahi wanda yake jayayya da lamarin Allah madaukakin sarki wanda yake jayayya a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki. Ajiya mun yi bayani game da abin da ake nufi da jayayya a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki, shine inkarin tashin mutane bayan sun mutu, da cewa alqur'ani tatsuniya ce, da cewa lallai ba Allah madaukakin sarki ya aiko annabi ba, da kuma inkarin Allah madaukakin sarki shi kansa da yana cikin jayayya a cikin Allah madaukakin sarki, a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki, wanda muka yi bayani kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar cewa wannan ayar ta sauka ne akan An-Nadr ibn al-Harith, ɗaya daga cikin manya-manyan sanadidi Quraysh, manya-manyan mushrikan Makka wanda suka cutar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da kuma shugabansu gaba ɗaya wa ala ra'asihim, da kuma shugabansu shine Abu Jahal, Abu Jahal ibn Hisham, Amr ibn al-Hisham, da shi da sauran ire-irensa. Wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda da shi, da wasu daga cikin malamai da suka biyo hanyarsa suka ce ayat ta sauka ne akan waɗannan mutane. To sai Allah madaukakin sarki ya ce nau'in mutane na biyu wanda suka bijirewa ayat farko su ne wanda suke musu da jayayya a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki. Sai ya ce bi ghairi ilmi, ba tare da ilimi ba, wala hudan, ba da shari'a ba, wala kitabin munir, ba kuma da littafi wanda yake haskaka musu ba. Nan abu uku Allah madaukakin sarki ya kore musu, wanda su ne kuma mafari ko kuma nau'o'i da kowanne mutum yake bi wajen ya sami ilimi. Na farko Allah madaukakin sarki ya ce bi ghairi ilmin, ba tare da ilimi. Malamai suka ce ilimin da ake nufi ana shine ilmin daruri, al-ilmu daruri, dan ilimi kashi biyu ne, akwai ilimin da yake na larura, akwai ilmun nazari, al-ilmun nazari, ilimin da mutum baya iya samun sa sai yayi bincike, ya duba, yayi nazari sannan ya same shi. Akwai ilimin da baya buƙatar nazari, baya buƙatar bincike, baya buƙatar karatu, baya buƙatar dubawa, shine ilmin daruri. Ilimin da kowanne dan adam Allah madaukakin sarki yake halittar sa yake haifarsa, ake haifarsa da shi, kowa da shi ake haifarsa. Shine yanzu yaro dan karami, dan jariri, wa yake koya masa idan aka sa masa nono a baki ya san yadda ake tsotsan nono ya sha ya kai cikinsa? Wa ya koya masa wannan? Allah madaukakin sarki. Wannan shine ilimin daruri kenan. Kun ga ai babu wanda ya taba zuwa ya sa dan jariri a gabe ya ce ga yadda ake shan nono ko ga yadda ake cin abinci, babu wanda ya san shi. Wa ya koya wa dan jariri idan yana jin yunwa ya sa kuka dan ya nuna mahaifiyarsa cewa fa yana cikin damuwa, a kula da shi? Waye kowa dan jariri wannan? Allah madaukakin sarki. Ilmin daruri kenan, ilmin daruri. Yanzu akwai buƙatar a ce maka yanzu a rana muke, ya ake na gane cewa a rana muke yanzu? Wani ne yazo wannan dalili ya koya mun cewa yanzu a cikin rana muke, a cikin awoyi na yini muke yanzu? Da wanda ya taba zuwa makaranta, da wanda bai taba zuwa makaranta ba, ai ya san yanzu wa shi ne ko yanzu rana ce? To waye koya maka? Ilmin daruri ne wannan. Ilimin da baka bukata ka je makaranta dan ka san shi, shine ilimin daruri. To irin wannan ilimin su waɗanda suke jayayya a cikin lamarin Allah madaukakin sarki ba su jayayyar ba, koda da irin wannan ilimi ne na ilimin daruri. Jayayya ce kawai da molanka. Sannan sai Allah madaukakin sarki ce wala hudan, sannan kuma suna jayayya a cikin lamarin Allah madaukakin sarki ba tare da shari'a ba. Suka ce abin da ake nufi da shari'a kuma shine ilmin muktasab, al-ilm al-muktasab bin nazari sahih al-aqali, shine ilmin da shi kuma neman sa ake, amma yana da alaka da hankali, ilmin da sai an yi nazari, an yi bincike, sannan a gano shi, amma ba nassi ne ya tabbatar da shi ba. Yanzu misalin da zan ba mu dan ku fahimci abin da nake nufi shine yanzu ilmin kere-kere, ilmin da mutum zai san yadda ake kera mota, ko yadda ake kera jirgin sama, ko yadda ake kera wayar hannu, ko yadda mutum zai sarrafa waɗannan abubuwan da na faɗa ya iya gudanar da su, shi ilimi ne da dole mutum yana buƙatar ya amfani da me? Bincike da nazari da hankalinsa da nutsuwa kafin ya kai zuwa gare shi. Ba irin wancan ilimi ne na farko ba. Ilimin farko ba abinda mutum yake buƙata na bincike ko nazari. Ilimi na biyu yana buƙatar bincike da nazari, amma ba nassi ne ya tabbatar da shi ba. Yanzu idan na tambaye ku na ce da Allah a cikin Al-Qur'ani a nemo min inda akai inda zan koyi yadda zan kera mota ko zan kera jirgi, akwai a cikin Al-Qur'ani? Nake so a nemo min inda zan koyi yadda zan kera mota ko jirgi? Babu wanda zai nuna min, babu shi. to amma ya aka gano yadda ake kera jirgi ya aka gano yadda ake kera mota ilimi ne ya tabbatar da shi ilmun nadiri ne amma kuma al-aqli ilimi ne na nazari amma kuma na hankali da tunani to waɗanda suke jayayya a cikin Allah a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki koda irin wannan ilimin nabi shi ma ba su da shi sai ilimi na uku Allah madaukakin sarki ya ce wala kitabim munir sannan ba su da wani littafi babu su da ilimi wani ilimi na littafi wanda yake haskaka musu wannan kuma shine ilmul wahyi ilmun wahayi abinda Allah yake saukarwa daga sama na ayoyin Allah madaukakin sarki babu irin wannan ilimin to duk wani mataki na ilimi da dan adam ke bi ya samu waɗannan da suke jayayya da shakka da kokonto a cikin lamarin Allah madaukakin sarki ba su da ko ɗaya daga ciki ba ilmu daruri ba ba ilmu nazari ba ba ilmu wahayi ba babu ilimin wahayi babu ilimin da hatta hankalin su ma su amfani da shi wajen tunano abu kaza mai kyau ne ko mara kyau a'a suna inkari suna jayayya a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki ne kawai da ka jahilci ne kawai tsantsa wannan ayar kuma Allah madaukakin sarki yana bayani ne game da a'immatud dalala a'immatud dalala sadatul kufri kenan shugabannin kafirci kamar yadda na faɗa ita waccan ta farko mai yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid tana bayani ne game da wanda ake ja wanda ake fincika akai su zuwa ga kafirci ko kuma akai su zuwa ga bata shi sai sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce kutiba alaihi annahu man tawallahu wanda duk ya bi daya daga cikin wanda ya bi shedanin da yake jansa zuwa ga bata to shedan din zai batar da shi kuma zai masa sanadiyar shiga wuta to amma waɗannan ana bayani ne game da su shugabannin su manyan shedanin kinan da suke jan kanana Allah madaukakin sarki yace suna jayayya ne game da sha'anin Allah madaukakin sarki ba tare da ilimi ba ba tare da shari'a ba ba kuma tare da wani wahayi ko littafi da yake haskaka musu ba sai Allah madaukakin sarki yace sani'a itfihi wannan sani'a din hal ne ai hal kaunihi sani'a itfihi halin kasancewarsa yana mai karkatar da kafadarsa in aka ce sani'a ai lawu yake nan ya karkatar ya juyar da yana mai juyar da wuyansa ko yana mai juyar da kafadarsa wannan malamai suka ce yana nuna alamun taurin kai da jiji da kai da girman kai game da abinda ake gaya masa na gaskiya ba na duk lokacin da ake gaya masa gaskiya sai karkatar da wuyansa sai juyar da kansa ma'ana ba zai ma saurara ba kenan duk lokacin da kazo kana gaya mutum magana kika zo kina gaya mata magana sai ta miki haka kawai ta juyo miki kiya me take so ta nuna miki ba za ta saurare ki ba kenan ma'ana zancen ta shiga da ta fita ta nan kenan to shine irin abin da suke alamu ne da yake nuna taurin kai da girman kai da kaucewa gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata hakan a cikin wasu ayoyin yace wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi udhnihi waqara Allah ya ce irin waɗannan mutane duk lokacin da aka yi masa tilawar aka karanta musu ayoyinmu walla sai juya baya shine abin da muke bayani yanzu sai ku ga ya juya baya mustakbiran yana mai girman kai ka anna fi udhnihi waqara kai ka ce a cikin kunnuwansa dalma aka sa masa baya ji kana yi mutum magana kawai ya juya maka baya ba zai ma saurare ka ba lokacin da kika kirawo yaro ko yarinya zaki mata faɗa sai ta zauna ta tsuguna ta sunkuyar da kai kina magana tana girgiza kai me yake nunawa faɗan yana shiga jikinta kenan za ta ɗauka ta yi amfani da shi amma kin kirawo ta kin fara mata magana kawai sai ta juya ta irin abin nan da ake kawai ta turo miki ɗan kwali baya ta turo shi gaba wannan me yake nunawa ki faɗa ta nan ta fita ta nan wajen to shine walla mustakbiran su juya baya wata ayar Allah madaukakin sarki yace wa idza qila lahum ta'alu a cikin suratul munafiqun idan aka ce musu ku zo yastaghfir lakum rasulullah annabi tsira da amince tsarta bata a gare shi ne ma muku gafara zanban da kuke da abubuwan da kuke marasa kyau ku zo ku taho annabi zai ne ma muku gafara me suke yi sai Allah madaukakin sarki yace lawaw to shine wannan din lawaw ru'usahum sai su juyar da kansu shine sani itfi da lawaw ru'usahum da sani itfi duk san din ma'anar su daya lawaw ru'usahum sai su juyar da kawo kansu ma'ana ba sa bukatar neman gafarar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki yace wa ra'aitahum yasudduna zaka gansu suna toshe mutane daga dukkanin hanyar Allah madaukakin sarki sai yace wa hum mustakbiruna suna masu girman kai game da barin gaskiya shi sa annabin Allah ko wancan bawan Allah mai hikima wanda ake ce masa Luqmanul Hakim wanda Allah madaukakin sarki ya ware sura su kutum da guda a cikin Al-Qur'ani ya kira wata da suratul Luqman akwai ayoyin da Allah madaukakin sarki ya kawo wanda shi Luqman din yake wa dansa nasihohi yake masa wa'azizzika yake ga masa abubuwan da za su taimake shi wajen rayuwar duniya da ta lahira wannan nasihar ƴan uwana masu albarka ya kamata kowace ta sami waɗannan nasihohin ta fassara su da Hausa ta rinka sa shi ta rinka sa su a cikin ayyukanta na yau da kullun za ta taimaka wajen tarbiyya a ƴanta wa iz qala luqmanu libinihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wato wasu nasihohi ne da wasiyoyi masu tsada yake gaya wa ɗansa wallahi duk mutumin da ya dauki wasiyoyin nan ya kokarin dora yarin kike kokarin dora yaranki akai to zaki ga haske insha Allah ta'ala a cikin tarbiyyar yaranki to a cikin abubuwan da yake gaya yaran yake gaya wannan dan nasa akwai wala tusair khaddaka lin-nas wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha yace kada ka sake ka rinka juyawa mutane kundukukin ka kuncin ka shine dai abin da muke bayani kala yau mutum magana sai ya juya maka wuya ya juyo maka nan dinsa al-khaddu shine nan kunci kenan yake ga wadansa cewa la tusair khaddaka lin-nas kada ka rinka juyawa mutane kuncinka suna gaya maka gaskiya sun kira ku zasu yi maka nasiha za a yi maka fada ko ana gaya maka abin da ya kamata sai ka juya musu kai yace kada ka yi mutane haka yace wala tamshi fil ardi marha kada ka rinka tafiya kuma a doran kasa a cikin takama da ji da isa a can cikin suratul qasas Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son masu alfahari eh mutun ya rinka tafiya kamar kasa baya ta dauke shi ba yana bubbudewa yana kwakkwabarewa haka Allah baya son irin wannan shine wala tamshi fil ardi marha Allah yace innaka lan takhriqal arda a cikin suratul isra wa lan tablughal jibala tula ai di yadda kake ji da isa da takama innaka lan takhriqal arda saboda ji da isa da takamarka ba za ka iya yi wa kasa umarni ta tsage ka shiga ciki ba saboda abaji da isa da takama baka isa ba sannan wa lan tablughal jibala tula duk tsayin ka da girmanka ka kai dutse ne ba kai dutse ba to haka Allah madaukakin sarki yake kawo mana domin nuna zargi ga irin wannan muguwar aqidar ta bijirewa gaskiya da girman kai lokacin da ake gaya mutum gaskiya ana gaya mutum gaskiya ya juyar da kai nuna shi ba zai dauka ba Allah madaukakin sarki yace to wanda suke musu da jayayya a cikin lamarin Allah madaukakin sarki zaka same su saniya itfihi suna karkatar da wuyansu suna karkatar da kafada su lokacin da ake gaya musu gaskiya suna yin haka ne li yudilla an sabilillah dan su batar da wanda suke ja daga hanyar Allah madaukakin sarki dan su kautar da shi daga wahayin da Allah madaukakin sarki ya sauko da annabawansu su dora su akan abin da suke so na mummunar aqida da bautar gumaka da bijirewa manzannin Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya ce lahu fid dunya khizyun mai irin wannan dabi'a ta girman kai da bijirewa gaskiya yana da kaskanci a cikin rayuwarsa ta duniya ma'ana tun a duniya yana da kaskanci shine lahu fid dunya khizyun yana da kaskanci tun a duniya babban malami Abu Abdullahi Al-Khurtabi a cikin tafsirinsa yake cewa abinda ake nufi da kaskanci shine az-zikr su abinda zai sami irin waɗannan mutane na mummunan ambato duk wanda aka ambaci sunan su a wajensa sai dai ku ji yayi tirar da Allah wani da irin tabi'ar su sai dai ku ji ya tsine musu albarka yanzu waɗanda wannan ayar ta sauka akan su An-Nadhr ibn al-Harith da irin su Abu Jahl duk lokacin da aka ce miki Abu Jahl me kike kawowa wani mummunan mutum wani mutum mara kirki wani mutum mara imani sai dai kike kai amma Allah to yawa sai a tsine musu albarka galibi idan aka ambaci mutum irin waɗannan sai dai a tsine musu albarka to Imam al-Qurtubi yace abinda ake nufi da fid dunya khizyun suna da kaskanci da wulakanci tun a duniya shine az-zikr su mummunan ambato da mutane ya sanin kai musu yanzu kusan shekara 1400 da wasu daruruwan da wasu shekarun Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su babu su, amma kuma ambaton su ya wanzu a cikin littafan hadisi da tarihi da kuma alqur'ani, da kuma alqur'ani ya ambace su da gaske. To amma duk lokacin da aka ambace su babu wanda zai kawo wani abu na alheri, sai dai mutum ya tsine masa albarka ko ya zage su. Wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da lahum fid dunya khizyun, suna da kaskanci da wulakanci a duniya, shine Allah madaukakin sarki tun a duniya zai sa su wulakanta ta hanyar a kashe su ta fuskar jihadi. Tun a duniya Allah madaukakin sarki zai dora annabinsa akan su ai musu kisa-kisa na wulakanci. Kuma abin da ya faru kenan, yanzu shi shugaban nasu gaba ɗaya Abu Jahal Amr bin al-Hisham yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowanne mutum a Makka ji da takama da isa da nuna izza. Abu Jahal mutum ne mai matukar ji da isa da takama. To amma wace irin mutuwa yayi lokacin da zai a yakin Badar? Akwai wasu yara ne samari su biyu wa da ƙani, ana ce musu Ibnu Afra, ya'yan Afra. To suna ta jin labarin cewa akwai wani mugun mutum a garin Makka sunansa Abu Jahal, kamar bayanin da muke yanzu. Idan an ambaci sunansa sai ku ji ba mutumin kirki ba ne. To su ma haka suke jin labari cewa lallai akwai wani mutum da ya cutar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ya cutar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a zamansa na Makka. Waɗannan samari ko waɗannan matasa sai suka yi alƙawari cewa su kuma idansu idan Abu Jahal. In dai suka ga Abu Jahal, to ko dai shi ya kashe su ko kuma su su kashe shi. Ana nan sai Allah madaukakin sarki ya kaddara yakin Badar ya faru. Lokacin da yaki ya rintsaɗe ana cikin yaki, waɗannan matasa sai suka lallaba, sai suka je suka samu Abdurrahman ibn Auf, suka ce ya am, ya baffanmu, ka nuna mana dullana ala Abi Jahal, ka nuna mana, ka shiryar da mu wane ne Abu Jahal a cikin mutanen nan na mushrikan Makka. Sai Abdurrahman dan Auf ya nuna musu, ya ce gashi can. Saboda su kuma waɗannan matasa suka ce da Allah ya haɗa mu, ba da kai ba kawai sai suke kansa. Saboda suka je suka rufan masa, suka samu dama a kansa, suka sassare shi da takobi, amma bai kai ga mutuwa ba. Amma sun ji masa ciwo ta yadda ya faɗa ƙasa baya iya komai. Suka zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kowa yana rige, kowa yana gudu. Ya Rasulullahi, na kashe Abu Jahal. Wannan ma ya Rasulullahi, ni ne na kashe shi. Wannan ce ni ne na kashe shi. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce, kowanne maga takobinsa a cikinku, ya maga takobin kowa daga cikinku. Sai kowa ya daga takobinsa, sai annabi ya gani, sai ya ce ku biyun gaba ɗaya kuka kashe shi. To a lokacin bai karasa ba, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da Abdullahi dan Mas'ud, ka je ka tabbatar ya rasu. Abdullahi dan Mas'ud ya tafi yana dubawa, yana duban da suka rasu, sai ya hango shi a cikin mutane can, ya hango shi a kwance yana ta nishi, ya sha wahala, duk ga rauni a jikinsa amma bai mutu ba. Abdullahi dan Mas'ud ya je kusa da shi, ya tsaya, ya ɗauki ƙafarsa ya ɗora akan wuyansa ya taka. A lokacin a garin Makka, Abdullahi dan Mas'ud, inda Abu Jahal yake ma bai isa ya kalla wajen ba, bare yazo, wato ba ma yazo inda Abu Jahal yake ba, inda ma yake bai isa ya kalla ba, kallon banza ballanta na yazo inda yake. Amma sai gashi shine yanzu a kansa ya take mai wuya, da ya dago kansa sai ga Abdullahi dan Mas'ud ne, yace Ibnu Umm Abd, kai dan yar baiwa kai ne ma a kaina? Sai ya kawo da kansa, wato ba ma so ya kalle shi saboda ji da takama da isa, yana cikin wannan halin. Amma yanzu har yanzu ji da takama da isan tasa ba su bashi ba. So da Abdullahi dan Mas'ud ya sa takobi ya sare shi, ya karasa shi, haka ya mutu a kaskance. Kun ga lahu fi duniya khizyun, kenan yana da kaskanci a duniya. Haka shi ma ɗayan, kamar da Ibnu Ashur ya kawo a cikin tafsirinsa, shi ma ɗayan An-Nadhr ibn al-Harith, shi ma haka Allah madaukakin sarki ya kaddara ya mutu a cikin kaskanci tun a duniya. Da aka yi yakin Badar, shi dai wannan yakin Badar da aka yi, sai gashi an kama shi a matsayin ribataccen yaki, an ɗora masa maruruwa da sarƙa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai aka rinka jansa a ƙasa, ana jansa. Sai da aka je wani waje da ake ce masa Afil, sannan sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku kashe shi, aka sa takobi aka kashe shi a kaskance.
to haka duk wani uku haka akibar duk wani mutum mai shari'ar Allah da manzanni jiji da kai da takama haka akibar sa take karewa haka karshen sa yake karewa Allah madaukakin sarki yace mana lahu fid dunya khizyun irin waɗannan yana da kaskanci a duniya wa nudhiquhu yawmal qiyamati Allah madaukakin sarki yace kuma ranar tashin alkiyama za mu dandana masa azab al-hariq azaba taquna za a kona shi da wutar jahannama sai Allah ya ce zalika bima qaddamat yadaka malami suka ce ayu qalu lahu za a ce masa zalika bima qaddamat yadaka kaga abin nan abin da ka samu na shiga wuta bayan an sa shi a cikin wuta kenan sai Allah ya sa mala'iku su gaya masa dan a ƙara bakanta masa rai kai ka san ɗaya daga cikin abin da yake ƙara bakanta mutum rai shine mutumin da yake cikin bala'i sai kuma a zo a rinƙe masa maganganu irin na ƙara tunzura shi sai mutum ya ce ku bani da abin da ke damuna mana mutum yana cikin bala'i kuma a zo a gaya masa abubuwan da zai ƙara bakanta masa rai shi kansa wannan azaba ne idan Allah ya sa aka sa su a cikin wuta sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku su ce musu zalika bima qaddamat yadaka wannan abin da kaga ka shiga cikin sana'a azaba wuta sakamakon abin da hannayenka ne suka aikata wa anna allaha sannan Allah madaukakin sarki laysa bizallamin lil abid bai kasance mai zalunci ga bawansa ba malami suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya ce zalika bima qaddamat yadaka hakan ya faru ne sakamakon abin da hannayenka suka aikata malami suka ce kamar Muhammad Amir bin Shanqidi yace ai idan muka kalla da kyau za ku ga ai ba hannu ne kada yake aikata abin da ba daidai ba hannu yana aikata abin da ba daidai ba baki ma yana fada kafa tana takawa ta je zuciya tana kudircewa duk gaban jikin mutum sukan hadu sukan yi hadin guya wajen aikata abin da yake saban Allah ne wani lokacin to amma me yasa aka ce duk abin da ya same shi sakamakon abin da hannunsa ne kawai ya aikata sai malamai suka ce saboda a ka'ida hannu na ɗaya daga cikin abin da ya fi takarawa ya fi ba da gudunmawa a jikin ɗan adam wajen aikata ayyuka na yau da kullum hannu na ɗaya daga cikin abin da idan za ka yi abu goma to za ka same shi kuma zai yana ɗaya daga cikin abin da zai yi guda biyar ko shida daga ciki to da haka sai aka rinjayar da ɓangarensa aka rinjayar da shi a kan sauran abin da ake nufi zalika bima qaddamat yadaka ai sakamakon abin da dukkanin gabanka suka aikata ba hannu kadai ba sannan malami suka ce wa anna allah laysa bi zallamin lil abid lalle allah madaukakin sarki bai kasance mai zalunci ne ga bawa ba suka ce lafazin zallam ala wazni fa'al siga ce ta mubalaga allah madaukakin sarki bai kasance mai yawan zalunci ga bawansa ba to sai a fahimci cewa kamar yawan zalunci ne allah madaukakin sarki baya yi amma zaluncin da ba mai yawa ba fa ko sai su fahimci haka su suka ce wannan siga ta mubalaga anan ba ta kan ka'idarta ma'ana zalunci ko kadan ko mai yawa Allah madaukakin sarki ba yin sa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah madaukakin sarki baya zalunci ko da kwaye zarra ne wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladun ajran 'azima duk wanda yake da kyakkyawan aiki yazo wa Allah madaukakin sarki da kyakkyawan aiki Allah madaukakin sarki zai ninka masa wannan kyakkyawan aiki saboda haka zalunci da karamin sa da babban sa duk Allah madaukakin sarki baya yin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce
wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khayrun ma'an bi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi qasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin
na'am
yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u zalika huwa ad-dalal al-ba'id يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
الله مالك كن سركت ومن الناس دقت كم متاني من يعبد الله أقوي وندك بوتا والله مالك كن سركي على حرف أجيبي أكيكيتي zamu zo mu ji abin da yake nufi insha Allah ta'ala. Fa fa in asabahu khairun, idan wani abu na alkhairi ya same shi, itma'anna bihi, sai ya nutsu da shi, ya ji daɗi, ya gode. Wa in asabathu fitna, idan kuma kishiyar alkhairi ne same shi, fitina ce ta same shi, in qalaba ala wajhihi, sai ya juya akan fuskarsa, sai ya daina aikin da yake na alkhairi, sai ya fasa imanin da yake yayi da. Sai Allah madaukakin sarki yace, irin wannan khasirar duniya wal akhirah, yayi asarar duniya, yayi asarar lahira. Allah madaukakin sarki mana tsari da asarar duniya da ta lahira. Allah subhanahu wataala yace, zalika huwa al khusranul mubin, lallai wannan asara ce da take bayyananniya. A wannan ayar Allah madaukakin sarki ya kawo mana nau'in mutane guda uku. Mun ji nau'in mutane guda biyu, akwai al muqalliduna wanda ake jin su, akwai a'immatul kufri, shugabannin kafirci wanda su suke ja. To sai kuma nau'i na uku, sai Allah madaukakin sarki ce, har yanzu wa minan nasi, daga cikin mutane. Kun ga ai duk ayoyi guda uku da wa minan nasi suka bude, wa minan nasi may yujadilu fillahi, wa minan nasi may yujadilu fillahi, nan kuma aka ce minan nasi may ya'budullah, daga cikin mutane waɗanda Allah madaukakin sarki ya kiraya yayi musu gargadi da su ji tsoron sa, su kiyayi dokokinsa. To daga cikin su akwai wanda ba su ji wannan gargadin na Allah madaukakin sarki ba. Akwai may ya'budullah ala harfin, akwai wanda suke bautatawa Allah madaukakin sarki a gefe. In aka ce al-harf shine at-taraf, a gefe, a kaikaice. Abinda ake nufi ala harfin, mutumin da yake bautawa Allah madaukakin sarki ila wa qala, shi sa wasu malamai suka ce ala shakkin, akan kokonto. Mutumin da kafasa ɗaya na ciki ɗaya na waje, haka yake bautar. Abin da yasa aka ce a gefe, saboda kamar a cikin ɗaki ne, kowa ya shigo cikin ɗakin, shi kuma ga wani sun a bakin ƙofa, ya sa kafasa ɗaya a waje ɗaya a ciki. Ma'ana idan ya ga abin da ke cikin ɗakin mai kyau ne, sai ya shigo. Idan ya ga abin da ke cikin ɗakin mara kyau ne, sai ya waje. ‘Yan uwa, Allah ya sa an fahimta. Shi ne ala harfi, wanda yake bautawa Allah madaukakin sarki a bisa shakka da kokonto. Kun ga kowa yana cikin ɗaki, kowa ya yarda a cikin ɗakin akwai aminci. An ce ku shigo, kowa ya taho, za a bada akwai aminci a cikin ɗakin. Sai kowa ya shigo, ya shiga can cikin ɗaki, ya zauna inda aka tanada shi, kuma sai ya ce a'a, sai ya koma can bakin ƙofa, sai ya sa ƙafarsa ɗaya a waje ɗaya a ciki. Idan ya tabbatar da abin da aka faɗa na amincin da ke cikin wannan gidan ko cikin ɗakin, shikenan sai ya shiga. Idan kuma ya ga abin da aka faɗa akwai ba haka bane, shikenan sai ya waje. To shine Allah madaukakin sarki ce, daga cikin mutane akwai wanda suke bato Allah madaukakin sarki a gefe. Fa in asabahu khairun, idan wani alkhairi ya same shi, me ake nufi da alkhairi? Ya ga ya samu dukiya, ya samu haihuwa, ya samu abin da yake so, to itma'anna bihi, sai ya nutsu da addinin musulunci, sai ya samu nutsuwa da wannan addinin da ya shiga, sai ya ga cewa lalle wannan addinin addinin zamani. Amma wa in asabathu fitna, idan kuma fitina ta same shi, me fitina? Shine ya kasance ya talauce, babu haihuwa, babu abin jin daɗi, babu abin da yake so bayan shigansa addini. In qalaba ala wajhihi, sai ya juya akan fuskarsa, sai ya ce to wannan addinin ba addinin zama bane, na fasa. Sai ya fasa shiga addinin musulunci. Shine Allah madaukakin sarki yace, khasirar duniya wal akhirah, irin waɗannan sun yi asarar duniya da lahira. A wannan gabar akwai asar da ya tabbata a cikin Bukhari daga Abdullahi dan Abbas, Allah ƙara masa yarda, yace mutane sun kasance sukan shiga addinin musulunci. Idan suka shiga addinin musulunci, sai su raba wuta a cikin zuciyarsu. Idan suka ga matayensu sun haifi ɗa namiji, sannan dawakansu da dabbobinsu sun haihu, an samu ƙaruwa, sai su ce to lallai wannan addinin zama ne, mun samu gurin zama. Lallai wancan gunkin da muka daina bautatawa, to babu abin da ya isa ya cutar da mu game da addinin da muka shiga. Abdullahi dan Abbas ya ce, amma idan suka ga bayan sun shiga addinin musulunci, matarsu ba ta haihuwa ko kuma ta haifi ƴa mace kamar yadda suke riyawa, sannan dawakansu ba su haihu ba, to in qalaba ala wajhihi, sai ya ce to wannan addinin ba addinin zama ba ne. Lallai wancan gunkin da suka baro suka daina bautatawa, to shi ya fi shi da su, yanzu gashi ne ya sauka musu da bala'i. shine in kalaba ala wajihi sai ya fasa addinin sai ya fita daga cikin sa gaba daya. Allah madaukakin sarki yace khasirar duniya wal akhira, irin waɗannan sun yi asarar duniya da lahira. Haka nan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, yake cewa wannan aya tana bayani game da munafikai, munafikan da suke shiga addinin musulunci dan su ga me za su samu a cikin addinin. Idan sun samu daidai shikenan, idan kuma sun ga aka san abin da ba shikenan ba, shikenan sai su kuma su ci gaba da yaƙa addinin ta bayan fage. Yace huwal munafiqu in saluhat lahu dunyahu, shine munafikin da idan ya ga duniyarsa ta gyaru bayan shigan sa addinin musulunci, aqama ala al-ibadati, shikenan sai ya zauna a cikin addini ta ibada. Wa in fasadat alayhi dunyahu, idan kuma duniyarsa ta lalace ya ga daga shiga addinin musulunci, sai Allah ya jarrabe shi, Allah ya jarrabe, sai dukiyarsa ta yi ƙasa, sai haihuwa ta tsaya, sai wani bala'i afka masa. To da ya ga irin wannan, wata ghayyarat in qalaba fala yuqimu ala al-ibadati illa lima saliha min dunyahu, shikenan sai ya fita daga addini, sai ya fasa kaiwa zuwa ga abin da ake bukata na addini. To irin wannan ya tabbata a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kamar yadda babban malam Ibn al-Ashur ya kawo a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir, yake cewa akwai mutanen da ake ce musu al-urayniyun, uraniyun. Su uraniyun mutane ne da suka zo garin Madina, suka karɓi addinin musulunci a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, suka ce ya rasulullahi mun musulunta. Annabi ya karɓe su hannu biyu, to sai ya kasance garin Madina bai karɓe su ba, sai suka fara cuta, suka fara kuraje, suka yi ta zazzaɓi, suka kasa zama lafiya, saboda garin Madina gari ne da yake akwai yanayin da yake mai zafi. Kuma dama annabi ya ce shi garin Madina, al-madinatu tamfi khabathaha, garin Madina yana kore baragurbin da ke cikinsa, kama tamfi nar khabathal hadid, kamar yadda wuta take kore datti ko tsatsa da take jikin ƙarfi. To jikin Madina, garin Madina bai karɓe su ba, sai suka ta kuraje da rashin lafiya, sai suka kawo ƙara ko kuma suka kawo kuka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to a kai su wajen raquman sadaka, akwai inda ake tara garke da ake tara raquman sadaka, annabi yace a kai su can, sai ba su magani guda biyu, yace su rinka shan fitsarin raqumin da kuma nonon raqumin. Sai daga nan malaman ba tsibbu nake nufi ba, in na ce tsibbu likitanci kenan, yawa ba tsibbu nake nufi ba, malaman addibbu ai shine magani ko likitoci, to likitoci na addinin musulunci suka gano fa'ida da ke cikin fitsarin raqumi da kuma nonansa. Fitsarin raqumi magani ne, nonon raqumi ma magani ne, dukkaninsu sun tabbata da koyarwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Duk wani magani sai an shiga lab, an gwada shi, an auna shi, an tabbatar, an yi gwaje-gwaje, ma an yi experiment da sauransu a kan wasu dabbobi da sauransu. Amma kun ga wannan kai tsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar cewa fitsarin raqumi da nonon raqumi magani ne, suna magani. Idan kika samu masana harka za su gaya miki fitsarin raqumi maganin kaza ne, maganin kaza ne, ana maganin kaza da shi, haka nonon raqumi maganin kaza ne, maganin kaza ne. Wato ku fahimta, duk abin da aka ce muku magani ne ya tabbata daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wannan babu shakka ko kwanto a kansa. Ba shakka, dan annabi la yanziku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, annabi Allah yake masa wahayi, cutarwa ya saukar da ita Allah madaukakin sarki, to wanda ya saukar ita kuma ga maganin ta harshen annabinsa, ba shikenan ba? Ai shikenan, kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace habbatus sauda, habbatus sauda shifa'un likulli dawa, habbatus sauda magani ce ta kowane irin cuta. To kun ga wannan ita ma abu ne da yake tabbatar da habbatus sauda mai tace magani ce. Haka misali kamar ruwan zamzam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma'u zamzama lima shuribala, ruwan zamzam magani ne, yana magani duk abin da aka sha shi domin sa, duk buƙatar da kika sha ruwan zamzam dan shi, Allah madaukakin sarki zai biya miki wannan buƙatar, in cuta ce zai warkar da ke daga wannan cutar. Akwai ɗaya daga cikin magabata da yake bada labari, yace yayi cutar da duk inda za a je dan neman magani da likitanci an je cutar ta kici yiwa duk inda za a je sai da ya fitar da rai kawai yanzu abin da yake jira mutuwa yake jira shikenan sai Allah madaukakin sarki ya kimsa mata ta ilhama sai ya tafi garin Makka sai ya je mujawara dakin Allah madaukakin sarki babu abin da yake sha na ruwa sai ruwan zamzam shi kadai yake sha kam kafin lokaci kadan sai gashi duk cutar da take da musu gaba ɗaya ta tafi to alaka yan uwa ruwan zamzam magani ne kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata to abinda nake cewa shine waɗancan mutane annabi ya ce aje a kai su garken raƙuma su rinka shan fitsarin raƙumi da me da kuma nonon raƙumi wannan hadisi yana cikin Bukhari kuma yana cikin Muslim to lokacin da suka sha fitsarin raƙumi suka sha nonon raƙumi sai Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya duka kuraje suka tafi zazzabi ya tafi suka dawo yadda suke suka dawo normal to sai dai kuma sai aka rashin sa'a sai suka yi godiyar mayu bayan sun warke sun dawo yadda suke sai suka kashe masu kiwon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suke kula da wannan garke raƙuma duka sai suka bi suka kashe su sannan kuma suka yi ridda suka bar addinin musulunci sannan na uku kuma suka kore raƙuman duka suka tafi da su suka sace kun ga wannan ita ce godiyar mayu ko ita ce godiyar mayu ku duba alherin da aka yi musu amma kuma ku duba abinda suka sakawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi nan da nan da labari ya iso annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce aje ya tashi yan aike yan sako ya ce duk inda suke aje a zo mun da su sabai suka bazama kafin rana ta faɗi sai gashi an zo da su an je an kamo su an zo da su da su da raƙuman duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa aka yanke musu hannu daya aka yanke musu kafa daya aka tsitsire idanuwansu sannan aka je aka jefar da su a cikin rana suka mutu suka ƙara sa'a haka me yasa aka musu haka saboda irin kisan da suka yi waɗanda annabi ya ba gadin kenan e ba su ma musu kisa normal kisa ba sai suka yi musu irin wannan kisa annabi ya ce to shikenan a musu kisasi kowane a yanke mai hannu daya a yanke musu kafa daya ala khilafi a saɓe hannun hagu ƙafar dama sannan aka tsitsire musu idanuwansu aka je kuma aka jefa su a rana zafin rana ya ƙarasa su to wannan shi ma kun ga yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke kawo wajen sun shiga addinin musulunci da suka ga addinin musulunci bai karɓe su ba yanayin garin Madina bai karɓe su ba sai suka fita daga addinin musulunci to su ba ma iya fita suka yi ba har da kashe sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malamai suka ce wannan na iya shiga karkashin dukkanin wani wanda ba zai mu'amala da kai ba sai dan wata matsala ta duniya akwai mutane irin waɗannan da yawa ƴan uwa ku lura akwai wacce zaki ga in dai kin ganta a kusa da ke to wallahi wani abu take nema ba zaki taba gani ta neme ki ba za ta zo inda kike ba babu ruwanta da ke in ke ganta tana rabe a kusa da ke to wani abin take nema to kun ga Allah madaukakin sarki baya san irin wannan mu'amala haka dukkanin ƴan adam su ma sun san irin wannan mu'amala mutum ya kasance baka da wani mutunci a wajensa sai idan zaka nemi wani abu akwai wanda duk abin da zai yi idan yana neman abu a wajenka amma da zarar ya samu to shikenan ha zafi raqu baini wa bainika ba kai ba shikenan sai ya tafi to irin waɗannan ba a buƙatar mu'amala da su shine Allah madaukakin sarki ya ce wa in asabatu fitna idan wata fitina ya same shi a cikin addinin musulunci in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskarsa Allah ya ce khasira ad-dunya wal akhirah irin waɗannan sun yi asarar duniya da ta lahira gaba ɗaya zalika huwa al-khusran al-mubin wannan shi ita ce asara wacce take mabayyana wannan shine nau'in mutane na uku sune wanda suke bautatawa Allah madaukakin sarki a bisa shakka a bisa kokonto wanda basu ji kiran Allah madaukakin sarki ba na su kiyaye dokokinsa su tsaya su bi shi a miƙe ba tare da shakka ko kokonto ba insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله